Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin gidajen FM na VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani na Success Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalot da Niya dukkan su a zangon FM. Kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suka ga dama suna iya daddangwale voahausa.com. Masare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau wato Alhamis 13 ga watan Oktoba na shekarar 2016 Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanun labarai.
Jami'an Najeriya sun ce an sako 21 daga cikin ɗaliban ƴan mata na Chibok waɗanda ƴan ƙungiyar Boko Haram suka sace a shekarar 2014, wani kakakin shugaba Muhammadu Buhari ya faɗa ta shafinsa na Twitter a yau Alhamis cewa waɗannan ƴan mata su 21 suna hannun hukumar tsaron cikin gida ta DSS. Sarkin da ya fi kowane daɗewa kan karagar mulki a duniya ya mutu a yau Alhamis. Sarkin ƙasar Thailand Bhumibol Adulyadej ya rasu yana da shekaru 88 da haihuwa. Sarkin ya jima yana fama da rashin lafiya inda ya shafa shekarun da suka shige yana kwance a wani asibiti a birnin Bangkok.
Madalla kanun labaran kenan. A cikin shirin kamar yadda kuka ji a kanun labarai za ku cewa yau ne aka sako ƴan matan Chibok su 21.
Kai gano wannan ƴan mata magana ta gaskiya abu ne mai farin ciki wanda ya faranta mana rai.
Game da ƴan matan Chibok mutane na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu.
To alhamdulillahi yau mun samu labari an saki ƴan matan Chibok wajen su 21.
Muna da lokaci za ku ji abin da fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ke cewa game da wannan batu. Kana muna dauke da shirin sai bango ya tsage na Jumai Ali, amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
Jami'an Najeriya sun ce an sako 21 daga cikin ɗalibai ƴan mata na Chibok waɗanda ƴan ƙungiyar Boko Haram suka sace a shekarar 2014, wani kakakin shugaba Muhammadu Buhari ya faɗa ta shafinsa na Twitter a yau Alhamis cewa waɗannan ƴan mata su 21 suna hannun hukumar tsaron cikin gida ta DSS. Malam Garba Shehu ya ce an sako waɗannan ƴan matan ne a sakamakon tattaunawa tsakanin gwamnatin shugaba Buhari da ƴan ƙungiyar Boko Haram, ƙungiyar agaji ta Red Cross da kuma gwamnatin ƙasar Sweden. Su ne suka shiga tsakani a wannan tattaunawa. Ya ce za a ci gaba da tattaunawa kan sauran ƴan matan da ake tsare da su. Yana mai cewa za a miƙa wannan ɗalibai ga mataimakin shugaba Yemi Osinbajo, a kuma bayyana sunayensu nan ba da jimawa ba. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ambaci wani jami'in sojan Najeriya yana faɗin cewa an musanya waɗannan ƴan mata su 21 ne da wasu shugabannin Boko Haram su 4 da ake tsare da su. Wasu majiyoyi a Najeriya sun ce an sako ƴan matan su 21 jiya Laraba da Maraice a garin Banki da ke bakin iyakar Najeriya da Kamaru. Aka ɗauke su ta jirgin helicopter zuwa Maiduguri babban birnin Borno.
Sarkin da ya fi kowane daɗewa kan karagar mulki a duniya ya mutu a yau Alhamis. Sarkin ƙasar Thailand Bhumibol Adulyadej ya rasu yana da shekaru 88 da haihuwa. Sarkin ya jima yana fama da rashin lafiya inda ya shafi shekaru da suka shige yana kwance a wani asibiti a birnin Bangkok. An fara nuna damuwa game da matsayin sarkin a daren Lahadi lokacin da fadarsa ta bada sanarwa cewa an yi masa aikin tace koda, kuma musanya wani bututun roba da ake amfani da shi wajen tsiyaye ruwa daga hukunsa. Amma a bayan da aka yi masa wannan aiki, fada ta ce bai komo cikin hayyacinsa ba. Babban dubban ƴan Thailand da ke sanye da riguna masu kalar hoda da sun hallara a kofar asibitin Siraj da ke Bangkok suna yi masa addu'a jiya Laraba da yau Alhamis. Mutuwar sarkin babban hasara ce ga wannan kasar mai mutane miliyan 67 akasarinsu waɗanda ba su taɓa sanin wani sarki ba sai shi. Sarki Bhumibol ya hau kan karagar mulki yana ɗan shekaru 18 da haihuwa a shekarar 1946. A bayan da aka harbe aka kashe yayansa mai shekaru 20 da haihuwa. Sarki Ananda Mahidol wato ya yi shekaru 70 kenan yana kan karagar mulki. Prime Minister Thailand ya ce tun shekarun da aka nada magajin nasa kuma majalisar zartawa za ta sanar da majalisar dokoki wannan shawara.
To labaran duniya kuke sauraro daga muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Majalisar Dinkin Duniya ta tabbatar da nadin tsohon Prime Minister kasar Portugal Antonio Guterres a matsayin babban sakataranta a yau Alhamis. Zai mai gurbin Secretary General na yanzu Ban Ki-moon dan kasar Korea ta Kudu a ƙarshen wannan shekara ta 2006. Mr. Ban shine ke rike da wannan mukami tun shekarar 2006. Mr. Guterres dan shekaru 67 da haihuwa shine Prime Minister kasar Portugal daga shekara ta 1992 zuwa shekara ta 2002. Ya jagoranci hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya daga shekarar 2005 zuwa shekara ta 2015. Ya fada wa muryar Amurka a lokacin da yake campaign na wannan kujera cewa yana son zamowa babban sakataren majalisar ne domin yana son ya samar da yanayi na warware irin matsalolin da ke fuskantar duniya. A kasarin wakilan Majalisar Dinkin Duniya sun yaba da zaben Guterres inda jakadar Russia Vitaly Churkin ya bayyana shi a zaman zabi na kwarai. Shi ma Mr. Ban Ki-moon ya bayyana Guterres a zaman magajin kwarai a wannan kujera. Guterres na cikin mutane 13 da suka nemi wannan kujera ta babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya a Majalisar Dinkin Duniya. Masu fafutuka a Burtaniya sun kalubalanci ikon Prime Minister Ingila Theresa May wajen fara shirye-shiryen fitar Burtaniya daga haɗaɗɗiyar ƙungiyar Turai ba tare da zaben 'yan majalisa ba. Yau Alhamis, babban kotun koli ta Burtaniya ta amince za ta saurari hukuncin da za ta yanke kan wannan batu zai kasance mai tasirin gaske game da tsarin mulki. A gefe daya, jami'an gwamnati sun ce May tana da ikon fara tattaunawa kan ficewar Burtaniya daga kungiyar tarayyar Turai ba tare da majalisar dokokin kasar ta amince ba, karkashin wasu iko na musamman da Prime Minister kasar yake da shi. Sannan a lokaci guda kuma masu fafutuka ciki har da manajan saka jari Gina Miller sun dage kan cewa babu damar a fara shawarwarin ficewar kasar daga kungiyar EU ba tare da majalisar ta jefa ƙuri'a akai ba. Miller, wacce ke jagorancin wannan ƙara, ta ce wannan ƙara ba a shigar da ita domin Burtaniya ta ci gaba da kasancewa cikin ƙungiyar tarayyar Turai ba, sai dai don a mutunta tsarin demokradiyya. A ranar 23 ga watan Yuni ne dai Burtaniya ta kada zaben fita daga haɗaɗɗiyar ƙungiyar Turai, a inda kaso 52 cikin 100 suka yadda da fitar Burtaniyan. Masu zanga-zangar na ɓangarorin duka biyu sun taru a harabar babban kotun kolin ƙasar da safiyar yau Alhamis domin sauraron zaman kotun da za ta ci gaba da sauraron batun har zuwa ranar Litinin.
Madalla labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka. To bari mu faro da batun sake ƴan matan Chibok da aka yi yau. Ga Haruwan Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Cikin wannan ƴar mata dai ya zuwa mutane da mamaki ganin cewa babu takamaiman bayani daga hukumomin tsaron ƙasar, kama da hukumomin tsaron farin kaya SSS da na jami'an tsaron soja da ake zaton cewa su suka koto da waɗannan ƴan mata. Wasu rahotannin kuma na nuni da cewa hukumomin tsaron farin kaya ne da ake kira SSS suka musanya su da wasu ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram, kamar yadda ƙungiyar Boko Haram ɗin ke ta yin hakan a baya. Tun dai mai baiwa shugaban ƙasa kan harkokin yaɗa labarai na fadar gwamnatin tarayyan ƙasar, wato kamar Garba Shehu, ya fitar da wata sanarwa inda ke tabbatar da wannan lamari, ya kuma yi ƙarin hasken cewa mataimakin shugaban ƙasar ne zai karbi waɗannan ƴan mata. Mun kuma tuntuɓi gwamnatin jihar Borno game da wannan lamari, inda ta ce har yanzu ba ta samu wani bayani daga hukumomin tsaron ƙasar ba game da sakin waɗannan ƴan mata, kamar yadda mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Usman Maman Durko ke cewa.
None of these guests has been brought to the state government being their custody to know how many of them and to know who are those released. So we are still waiting for the security to recover them, to give us everything in their number and how they have been released.
Yace batun sakin waɗannan ƴan matan Chibok ɗin kamar yadda kuka ji haka ni ma na ji. Babu ko da yarinya guda ɗaya da aka kawo gwamnatin jihar Borno, saboda haka ba za mu san ko su nawa bane kuma waye da waye aka saka. Saboda haka har yanzu muna jiran jami'an tsaro su yi mana bayani game da wannan lamari. To ko hakan na nuna rashin kyakkyawan dangantaka ne tsakanin hukumomin tsaron ƙasar da kuma gwamnatin jihar Borno na rashin samun bayanan sakin waɗannan ƴan mata?
So when I say that, by getting that, and when I say that, there is no snake between us and the military because we are yet to be finished actually what is happening.
Yace ba ma cewa an bar mu cikin duhu, kuma akwai kyakkyawan dangantaka tsakanin mu da jami'an tsaro. Mu dai muna nan muna dakon bayanai daga wurin su ne, kuma idan suka sanar da mu za mu sanar wa duniya duk abin da ake ciki. To ko shi ya yake ji a matsayin sa na uba game da sakin waɗannan ƴan mata?
Whenever, even if you lost your coat and you cut it, you feel more joy taunarsa da human being.
Yace zan yi magana ne a matsayina na uba, amma ba matsayina na gwamnati ba. Idan har hakan gaskiya ne an saki waɗannan ƴan mata, gaskiya abin farin ciki ne kwarai. Dan ko akuyar ka ce tabata, idan aka ce an samu ta, ai dole ka nuna farin cikin ka. Na kuma ji ra'ayin wasu ƴan jihar Borno game da wannan lamari.
Eh, gano wannan ƴan mata magana ta gaskiya abu ne mai farin ciki wanda ya faranta mana rai. Dacin ana cewa za a kwato su, za a sake su, abin bai yi ba. Hankalin ya tashi, muna ganin kamar ma ba su da rai. Guda 21 da aka samu su, wannan ya tabbata mana sauran masu nan da rai, kuma insha Allah a kokarin da gwamnati take da sojoji zai sa sauran masu ke su.
Kuke ganin yadda aka kwato su, kuna ganin kamar an kwato su ne ko kuma an yi musaya ne kamar yadda wasu kafafun yaɗa labarai suke faɗa?
A mun fi ganin musaya akai, domin da kwato su akai ai za mu ji yakin da akai ko an yi wani abu, musaya akai.
Eh, gaskiya mun yi farin ciki da sake ƴan matan nan da akai, amma a wani bangare kuma muna bacin rai, domin mu mutane wanda ƴaƴanmu ne ba a samu a cikin lissafi ba. Wayannan ai ya kamata tun da yake wannan abu yana tahe a gaya mana cewa gashi ƴaƴanku fa za a sake su.
Wasu ƴan jihar Borno kenan ke bayyana ra'ayinsu game da sakin ƴan mata 21 da aka ce an yi na garin Chibok. Wannan har izuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto babu wani takamaiman bayani da ya fito daga wajen hukumomin tsaron kasar, musamman ma a nan jihar Borno, inda aka ce nan ne aka kwashe waɗannan ƴan mata aka yi kuma Abuja da su. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla, har wa yau game da sako waɗannan ƴan matan Chibok ɗin, mutane suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da hakan. Wakilinmu na Abuja, Nasir Adamu Hilkaya, ya tattaro mana ra'ayoyin wasu mata kamar haka.
Sunana Mairo Muhammad Mudi, shugaban Zuma Times, kuma wacce ta kirkiro da taimakon marasa karfi tun ma yara ƙanana. To alhamdulillah, dole mutum ya ji daɗi, mutum yana zaune. Idan ka zauna ka sa kanka, mu iyaye ne, kowa da ka gani a nan, tun wanda ya kai yau yana da ‘ya’ya mata, kai ko maza, kai wanda ma bai haihu ba, ko wanda bai da ‘ya’ya tukunna, dole ne ka ji zafi. Yau an ɗauki yaro, an raba shi da gidanshi, an raba shi da makaranta, an raba shi da iyayenshi shekara da shekaru. Babu mutum bai san zai gansu ko ba zai gansu ba, kwatsam sai a ji an ce an karɓo su. Wallahi farin ciki ai ba za ka iya misalta wannan farin ciki da ke cikin raina ba. A gaskiya a yau na yi musu murna, na yi wa kanmu murna, ne ma iyayen yaran nan murna. Alhamdulillah, Allah ya tsare, ya ƙara tsarewa. Waɗanda sauran da suka rage, Ubangiji ya Allah ya sa ya fito da su lafiya kamar yadda ya fito da wayannan. Kuma muna ma shugaban ƙasa, shugaba Muhammadu Buhari, godiya ta musamman don wannan ƙoƙari da ya yi na ganin cewa an fito da wayannan yaran.
Sunana Dr. Zainab Abubakar Atiku Bakudu, ni matar gwamnan jihar Kebbi ce, ni kuma likita ce.
To alhamdulillah, yau mun samu labari an saki ƴan matan Chibok wajen su 21. Da farko zan yi godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya sa mun ga wannan ranan, kuma in ƙara roƙo cewa Allah ya sa yadda muka ga wa'annan an sako su a saki sauran ma haka cikin lafiya. A kowane hali da suke ciki ma akwai damuwa ƙwarai da gaske, abu ne wanda ya damu ƙasa gaba ɗaya da duniya gaba ɗaya. Zan kuma gode wa Baba Buhari da mulkin nan da ya zamana an samu gyara a wajen matsalar tsaro.
To me zaki ce kan wannan sako yaran? Dan ɗaya daga cikin iyayen yaran ta ce ita kan bai za ta saki tura ‘ya’yanta makaranta ba, musamman ma mata.
Abin da ya faru a Chibok bai taɓa faruwa ba, zan ce matsala ce ta tsaro da aka samu, wanda duk wanda ke aiki a cikin jami'an tsaro an fuskance ta da daɗewa. Gwamnatin ce da muke da shi, wanda su suke da ƙarfin su yi maganin wannan abin, ba su yi ba. Aka ce amanan mutane aka bari sai da abin ya yi tsanani har ya kai ga haka. Shi yasa yana da kyau idan muka zauna, in ana siyasa, in ana bada atamfa, ana ba mu kyautan shinkafa da gishiri da sauransu da wasu jam'iyyan ke yi, yana da kyau mu zauna mu yi nazari mu zaɓi shugabannin da ke da tausayi, da ke da riƙon amana, waɗanda za su tabbatar da cewa ƙasarmu da rayuwarmu gaba ɗaya ya tafi yadda ya kamata.
Haka ita ma Madina Dauda ta tattauna da shugaban ƙungiyar Dawo da waɗannan ‘yan mata, wato Aisha Yusuf.
To gashi yanzu an ce an sako ‘yan mata 21, ya kuka ji da wannan labari?
Kai, wanda labarin ai abin ka sai alhamdulillah, farin ciki kamar mu zuba ruwa ƙasa mu sha. Abin kam sai
ba ma yadda zamu iya ta ga yadda muke ji abin nan sai dai kawai Allah ne ya san yadda muke ji to amma alhamdulillah kuma wannan ya nuna abin da muke ta cewa muke ta zuwa wajen gwamnati muna demand muna ce musu su dawo da su yi su samun mana emergency gashi ai gwamnati din ne suka yi duk da ma wasu suna gani kamar me yasa kuke wannan abin ai ya kamata su kiyaye da gwamnati amma mu kanmu mun san cewa gwamnati za ta iya kuma gashi Allah ya nuna mana ranan da yake gashi gwamnati din ta nuna kam za ta iya kuma Allah ya da duka sauran za a dawo da su da duka ma wanda baba mu sani ba da suke nan hannun su ƴan Boko Haram din
kenan wannan ya canza muku tunani akan wannan gwamnati
baka canza mana tunani da yana dai kaman kana da yaron da yake ka sa shi a makaranta bai ma san zai iya kokari ba kullun zaka tunana ta mishi kai ka san cewa zai iya amma yaron bai san zai iya ba to abin da ke faruwa kenan mu duk da gwamnati ma ita kanta lokacin da bata san cewa za ta iya karɓar mata ci bakin mu san za ta iya kuma shi yasa muka ta zuwa abin da turawa suke ta muka ta demanding muka ta zuwa wajen mu ce musu yadda za su dawo daga ƴan mata ci bakin nan su samu kuma gashi Allah nuna mana rana mun samu 21 kuma sun zo
to madalla har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC kuma mun yanzu agogo ya ce karfe 11 ne na safe da minti 16 ga kuma shirin mu na gaba
Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin Har yanzu muna tare da Senator Abu Ibrahim, shugaban kwamitin harkokin 'yan sanda na Majalisar Dattijan Najeriya. Cikin 'yan makonnin da suka shige, Senator Abu Ibrahim ya yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku da suka danganci ayyukan 'yan sanda. Yau, cikin yardar Allah, Senator Abu Ibrahim zai yi da bada amsa ga dukkan tambayoyin da aka yi masa. A wannan fili na sai bango ya tsage.
A girma sanata ta barka da yammaci. Akwai wata tambaya ne da nake so nayi.
To, kun san ne sai
yadda kike dai ban ji bayanin da ke ba shin Bailey nake so a tantance min shin Bailey free ne ko ba free bane?
Sanata fa ya bada ansa game da bailin nan.
A'a, naji bayanin duk da haka. Sannan kuma ina so how many days ne ko hours na an yi detainin din mutum da za a yi releasing din shi.
Haji Adi a garin ba shi ansa. Abin da ba sani. In dai an kama mutum cikin awa 48 za a kai shi kotu. Da an kai ka kotu ka yi ta hannun 'yan sanda ita ke da iko da kai. Ita za ta ce za ta ba ka baili ko a kai ka birnin ko 'yan sanda su cigaba da kulawa da kai. Amma a ka'idar 'yan sanda cikin 48 dole a kai ka kotu. Mutukar ahi kotu to ka ita hannun 'yan sanda ke nan.
To sanata misali. To misali sanata ka ce bisa ka'ida awa 48 kwana biyu kenan. To idan mutum misali maimakon ba a yi haka din nan ba ka'idar nan na awa 48 mutum yana da ƴanci menene ƴancin mutum me mutum zai yi wanda aka kama tunda an take mishi haƙƙin shi kenan.
Hajiya misali yanzu ai kuma ai akwai kila ka'idar aiki idan an zo rubda ya fada ba aiki ya za a kai ka kotu.
To
waɗannan na iya faɗuwa na iya zuwa. Na san wasu ma na cewa ƴan sanda suna amfani da wannan ne sai a ga kama ka sai wuce a biya zo. Sai san lokacin da zai wuce. To kamar da nake so in tabbatar ma magoya bayan masu sauraron mu cewa gaskiya wannan gwamnati tana so ta kawo canje-canje da yawa har da ƴan sanda. Ko yau din mun buɗe wani sabon wuri wanda za a rika ajin records na duk wanda ya taɓa na abinda babu shi yanzu wuri guda duk wanda ya laifi ko ina ne a Najeriya za a ga record nashi a nan a wannan wuri da ake gudawa yanzu saboda ta tabbata ya ɓanna akwai abin da hoton ya tsin shi wanda duk ba wanda mutum ba su ya tsin shi da za a san kowa ne za a san wuri kaza ya laifi da sauransu da wato da yawa za ka ga tunda babu wannan record din wani sai ne hidda ga Sokoto sai tsallake sai wani gari ko yana irin wannan laifin da an kama shi ya gudu ya tuna yake ko irin wannan abuwa duk ana gare gare za mu ana kokari a samu abin da kira tracking system wanda waya ta mutum da kana wayar nan za su iya dauka shi da irin kaza ake wayar nan duk ana kokari cikin wannan shekarar da idan Allah zai yi kokari a samu wasan da irin wadannan
to senator kafin mu barka ka tafi ka san galibi ana batun cewa yan sanda kuma suna fama da karancin kayayyakin aiki to akwai wani yawa akwai wani mataki da majalisa take dauka na ganin cewa an wadatar da yan sandan nan da kayayyakin aiki tunda ko da ana da isassun yan sandan in ba kayan aikin ba abin da za a yi
aiki shi gaskiya haji dan sanda in bai da kayan aiki in bai da training a koyar da shi sabbin dabarori na aikin dan sanda ba zai aikin shi ba yadda ya kamata saboda kamar da fara faɗa aikin nan na kuɗi ne in ga baka kasafin kuɗi na bana duk gaba duk dan sanda duk 300 da wani abu budget din su naira biliyan 17 naira biliyan 17 kamar da ga miki duk DPO abin da ake bashi naira 2000 ne sai mai da sauransu na motocin da kula su ya aiki in ma ka je ofisoshin su ko takardun aiki babu bare mu a ce an kawo computer an kawo na'urar zamani don za ta sa su aiki cikin sauri duk babu to wannan abu ne wanda dole ne a samu hanyar da za a samu ofishin da kuɗi mu a ganin mu ba kullum a ce kasafin kuɗi za a rika ba su kuɗi ba a'a kamar yadda wasu yare ake rika musu kuɗaɗe masu shiga ne da kullum daban ce muku kamar wajen primary education kamar education na universities UBAC da sauransu da sunan wurare kamar hudu ko biyar ko shida a gwamnati suna da irin waɗannan kuɗaɗe na zuwa wajen su yau da kullum to shi ne muke so a hidda mu ɗan sanda irin wannan kuɗin misali bayan budget da za a ba su a duk kuɗin da gwamnatin da Najeriya za ta kashe a hidda kashi ɗaya kusan 100 a kai mu ɗan sanda maimakon a ce state government ya musu mota ta ba su a aka da tsari sai amma hidda wannan kashi ɗaya bisa ɗari wanda ya ci a gwamnati tarayya ya ci a jihohi ya ci a local government a ba yan sanda a hidda duk ribar kamfanoni a ce an ɗauki misali kashi ɗaya bisa ɗari shi ma ana ba yan sanda akwai kuɗaɗe da yawa waɗanda suka za a riƙa tattara su ma ana yi ba a ba yan sanda sai da yan sanda sai da yan sanda sun samu biliyan 100 ko biliyan 200 wanda sa su sai kayan aiki na zamani suje su ba su ko horar da ma'aikatansu a dabarori na zamani na yadda za su yi aikin su to shi ne kurun zai taimaki aikin yan sanda amma an kabar shi yadda ke kullum kasafin kuɗi za ka duka ba shi kuɗi to gaskiya ba a yi zamu ƙasar nan kan yaran yan sanda kuma ana so zaman lafiya a ƙasar nan bayan ta kai ta so ta Boko Haram kai menene in ba yan sanda kirki su gare ka ba to za a koma gidan jiya yanzu misali ka kori Boko Haram amma kuma ka zo ana kidnapping ana sace mutane ga sace shanun jama'a ga suna ayyuka abubuwa da yawa yadda da mutane ke dani ta suna walwala yanzu ba su iya yi saboda tsoron kada a sace su to irin waɗannan abubuwa duk ne abubuwa ne wanda babu kayan zamani wanda an sace da shi kamar yadda nake wayar nan inda dan sanda na tracking system zai ce Abu Ibrahim ce waya wuri ta zamu ga lokacin da yake da inda yake kaje na sace wani ya ce zai waya ne ba gashi kudi za a gano shi za a san inda yake waye ma ana sani ta tuwa cici to dai wannan abubuwa in ba su muka tsare ba aka ba yan sanda a kasar nan to gaskiya da za mu samu abin da muke nema ba da yan sanda su kare kabin lahiyar mu
to senator tun daga mu ga ka kuma ka duk bayanin da kai ka bayani akan cewa duk wani mataki da aka dauka dan Najeriya sai ya san yanda ya yi ha'inci to ya za mu gyara halayyar mu dukkan mu
wannan kamar da na dan faɗa dole ne ni da kan muku bayanci kasa ba ta gyaruwa in ba mun tsare gaskiya ba mun tsare amana mun ɗauki nauyin da muka san namu ne abinda bai cancanci muke bai bar shi wannan gyara kuma kamar wannan gwamnati ta Muhammadu Buhari na tabbatar muku kuma jama'a ta kokarin take ta yi kenan abinda ake kokari a yi kenan amma kasa ce lalacewa ta sai lalacewa yaran matan shi ya ka da gani kamar ana taɓa wasu ana bare wasu ba haka ba ne ba kokari ake a yi gyara wanda zai kawo mu ƙasar nan zaman lafiya da ci gaba. Kuma mu ya kamata mu ba da goyon baya ba shugaban kasa bane irin ce haƙƙi. Ina da haƙƙi din shi aka gaba amma mu ma da muke ban biyar shi mu ma mu kudiri ko mu biri mu kokari mu kare lokacin da muka san ya kamata mu kare wanda ne mu kare. In kowa da kowa ya yarda ana son jaren nan to haɗin kai ya kamata a bi kowa ya nashi abin da ya kamata yi.
To Allah ya sa mu dace kuma sanata mun gode da ka samu dama ka zo wannan fili na sai ban gode.
Na gode kwarai da gaske.
Ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar muku da wani sabon shirin. A madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara wanda ya taimaka aka ɗauki wannan shiri akan faifai Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To madalla a gaida Jummai da tawagarta ga kuma shirinmu na gaba. To madalla sakon farko ya zo daga Haruna Boda in Kabo ne a jihar Jigawa inda ya ce ko shakka babu mun yi na'am da kudirin da majalisar dokokin kasar Indonesia ta rattaba wa hannu inda za a lalata mazakutan duk wanda ya lalata da kananan yara. Wannan matakin ya dace domin hakan zai rage irin wannan lalata da ake da kananan yara. Sako na gaba ko ya zo ne daga wato Salim Abubakar Imam Jirgi shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar Plateau ya ce hakika sako ƴan matan Chibok mutum 21 da ƴan kungiyar Boko Haram suka yi ba karamin abin farin ciki bane da fatan hukumomin Najeriya za su ci gaba da kokarin shiga sun kubutar da sauran da suka rage a hannun ƴan kungiyar ta Boko Haram. Sako na ƙarshe wato shine wanda ya to daga Naziru Abubakar Sabo Gusau ya ce labarin sakin ƴan mata 21 daga cikin 200 da ƴan Boko Haram suka yi wani abin farin ciki ne fatanmu dai Allah ya sa a ceto sauran. To a ci gaba da aiko da sakonnin mu kuma za mu ci gaba da karantawa. To madalla da wannan kuma ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice.
Jami'an Najeriya sun ce an sako 21 daga cikin ɗalibai 'yan mata na Chibok waɗanda 'yan ƙungiyar Boko Haram suka sace a shekarar 2014 wani kakakin shugaba Muhammadu Buhari ya faɗa ta shafinsa na Twitter a yau Alhamis cewa waɗannan 'yan mata su 21 suna hannun hukumar tsaron cikin gida ta Najeriya wato DSS. Sarkin da ya fi kowane daɗewa a kan karagar mulki a duniya ya mutu a yau Alhamis. Sarkin ƙasar Thailand Bhumibol Adulyadej ya rasu yana da shekaru 88 da haihuwa. Sarkin ya jima yana fama da rashin lafiya inda ya shafa shekarun da suka shige yana kwance a wani asibitin birnin Bangkok. Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da naɗin tsohon Firaministan ƙasar Portugal Antonio Guterres a matsayin babban sakatarinta a yau Alhamis zai mai gurbin sakataren janar a yanzu Ban Ki-moon don ƙasar Koriya ta Kudu a ƙarshen wannan shekara ta 2006.
To madalla da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da rancinmu da muku da wani sabon shirin amma an jima. Muna so ne a shirinmu na waya ku bayyana muna ra'ayoyinku game da sako waɗannan 'yan matan Chibok ɗin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Nazar Ahmed Hausawa da ya taya ni gabatarwa sai Julie Gresham wadda ta bada umarni da injiniyanmu Skip ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa a ci gaba da kasancewa da sashen Hausa domin jin shirin yau da gobe wanda Usman Ahmed Kabara da Maryam Bashir Bugaji za su gabatar. Ai sauraro lafiya.